Murtala Faruk Sanyin na da ganin birnin Washington DC nake sallama da ku sai mu haɗu a shirin mu na dare. Assalam.
Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasa Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe.
Tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu magana ne akan tasirin demokradiya. Shin wai me masana suke cewa akai?
Mutane suna tsayawa takara akwai yancin faɗin albarkacin baki. Yadda da can lokacin soja suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so.
To kaji Hafiz, ɗan ƙasa kuma sun ce
dan a yadda na taso ban da waye ana bani labarin irin yadda aka yi mulki a baya so baka da damar da zaka iya fita ma kai yawo a gari gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba.
A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan tasirin demokradiya a Najeriya.
Siyasa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tuntubi jama'a da ma masana siyasa domin jin yanayin da Najeriya ke ciki bayan shekaru 20 akan tsarin mulki na demokradiya. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce shekaru 20 da komawa turbar demokradiya a Najeriya. Kuna ganin ƙuri'unku suna tasiri wurin zaben shugabanni? Ga kuma amsa.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Khadija Bawura El-Nafati inda ta ce VOA Hausa eh sun yi tasiri sosai idan muka yi la'akari da ci gaba da kasar mu ta samu tun komawan tsarin mulkin na demokradiya.
To shi kuma Umar Adamu Katagun yace hakika an samu nasarori masu yawa tsawon shekaru 20 da komawar Najeriya ga tafarkin demokradiya. Sai dai gaskiya har yanzu akwai sauran runa a kaba. La'akari da yadda aka yi zaben wasu jihohin kasar tamu.
To shi kuma Abdul Muttalib Mande Magari ya ce wa yayi. Oh, an amsa ne ashe na hadin gwiwa da Nasiru Shehu Yunusari. Inda suka ce gaskiya can a baya ba sa tasiri amma yanzu kam sun fara.
To kinga wato mutane sun fara ganin
yadda ake muhimmancin zuwa jefa ƙuri'un nan.
Yawa jefa ƙuri'un sannan kuma da tasirin yadda ake ganin canji.
Kuma ina ganin kaman wannan zaben ne wanda masu jefa ƙuri'un suka fito da yawa. Ko kamar hukumar INEC ta ce.
Amma kuma alƙalman da aka nuna zaben shekarar 2015 kamar an fi yawan jefa ƙuri'a. Wannan kuma saboda ko da aka gabatar da kadiri da din wannan kara an dan sake shi sai aka samu rage. To sai amsar Isiyaku Hamza Gogori Kano yace hakika zamu iya cewa suna tasiri ta wajen zabar waɗanda muke so.
To Yahya Umar Yahya Dugge Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Umar yace yau da gobe eh tabbas ƙuri'un mu sun yi tasiri a zabe na 2015 da 2019 saboda an ba mu abin da muka zaba. Saboda haka muna fatan hakan zai dore a Najeriya. To Allah ya sa.
To amin. Sai amsar Hannatu Maman Sultan Tudun Wadata ce suna amfani sosai amma yanzu sayan ƙuri'a na neman kawo cikas. To kin ga wani batu da yake ta ji hankali sosai musamman a zaben da aka yi na 2019 nan.
Kwarai.
Siyan ƙuri'a.
To ina fatan dai jama'a dai sun san cewa dai ƙura'an su ƴancin su to sai kuma Jibril J-boy malam Jibril ni ina so in san ɗayan sunan naka inda yace yau da gobe a gaskiya babu wani ci gaba da aka samu a cikin shekara 20 na demokradiya duba da yadda ƴan Najeriya ke cikin kuncin rayuwa
to haka ne mutane sukan faɗa haka to amma kin san da yake muna magana ne akan irin ci gaban da aka samu ta farka ta fuskar demokradiya to
amsa ta ƙarshe fisko zan karanto mana na ƙarshe
to shikenan ga amsar Adamu Aliyu Taylor Gurum daga jihar Plateau yake gaskiya ni ina yi wa wannan batu kallo da ido biyu na farko za mu iya cewa ƙuri'unmu sun yi tasiri a zaɓukanmu na 2019 amma za mu iya cewa a wasu jihohin mun ga tasirin su amma a wasu jihohin samsam ba su ga wai tasirin waɗannan ƙuri'un ba
to shi kuma ra'ayin shi kenan to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda domin jin tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe.
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. A yau ina tare da matasa mutum uku dake nan babban birnin tarayya Abuja da zamu tattauna da su yadda suke ganin demokradiya a Najeriya shekaru 20 din nan ba kakkaftawa menene ma'anar demokradiya a gare su menene amfane su kuma sannan me suke hange gaba ina tare da matasa mutum uku Jafar Wada mai sai da jarida daga Dafi Yusuf Ahmad shi ma mai sai da jarida da Jamilu Ahmad mai sai da katin waya dukkan su a nan babban birnin tarayya Abuja bari fara da kai Jafar Ahmad
ina so na yi bayani akan abinda ake nufi demokradiya demokradiya dai ita ce kamar tun ya samu dama da zai iya yin wasu harkoki nashi ba tare da an takura mai ba ko kuma an dakatar da shi wanda a halin yanzu ga demokradiya ta sa mutum zai iya barin kasar shi ko kuma jahar shi ya je jahar wasu ya nemi arzikinsa ya dawo ainihin jaharsa to wannan shine abin da zamu iya cewa demokradiya muna amfanuwa da ita mun samu ci gaba na bangaren demokradiya zaka ga makarantu ko a ina zaka iya samun makarantu kuma ana koyarwa daidai gwargwado yadda ya kamata
to bari in je wajen dan uwan
yanzu ina son dan yi wani dan bayani akan abin da ake nufi demokradiya to kamar dai ba ma sai na yi wani dogon jawabi ba kamar inna brother na ya fada dan uwa na kenan duk abin da ya fada yana daidai da wanda zan fada
yau to kai
sunana Jamilu Ahmad ni na fito daga Sokoto state a Nigeria to sana'ana ina nan a nan Abuja ne ina sayar da katin waya
to bari in ji daga gare ka me zaka ce ka amfana da demokradiya yanzu dai an shekara 20 ana yin ta a Nigeria
kiyana amfana da demokradiya sosai dan a yadda na taso ban da wayo ana bani labarin irin yadda aka yi mulki a baya to baka da damar da zaka iya fita ma kai yawo a gari gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abinci ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba to gaskiya mun amfana da demokradiya sosai ga makarantu ga sunan sinyalwanta ana koyarwa gurgudu to gaskiya na amfana da demokradiya yanzu kamar na Abuja ba wani abin da ke zuwa takura ma mai business din mu koma gida lafiya to gaskiya mun amfana da demokradiya yanzu kai to kafafan labarai ka je kana ta magana akan harkar gwamnati kana suka shiwa gabanni dan su gyara ba wani wanda zai zo ya takura ma balantana har yaje gida ya same ka kinga ko a baya ba zai iya yiwa ka zo haka na magana akan shiwa gabanni ba to yanzu zaka zo kai maganganu kamar suka dan dai a gyara din kuma suna ji amma ba wanda zai zo ya tunkare ka da wata magana cikin gudde da makwaradina ai a baya ne baka isa kai to ka irin wannan maganganun ba so gaskiya mun amfana da makwaradiya sosai
bari in zo ranka Jafar kai kai karatu
eh ni gaskiya ina nayi karatu kuma a halin yanzu ma dai ina kan ci gaba da karatu na
wanda anan Abuja ke
nan Abuja eh ina yin part-time program a Federal College Zuba wanda a gaskiya demokradiya ta ba mu dama da zamu nemi abincin mu kuma mu nemi wani abu da zamu iya daukan nauyin karatun mu da kuma sauran tallafa ƴan uwa da abokan arziki wanda a da na kama ba a bar shi ma ya fita ya nema wanda suna ita ya makama ba wanda yanzu kuwa kowa za ka samu cewar yana da damar da zai fita ya nema kuma ya taimaka wani ma a makarantu gashi nan kowanne ana ba shi damar mujin ka shiga makaranta za a baka damar ka kaddare karatun ka kuma a baka takaddarka ka iya koma jahaka ko kuma duk inda ma ka samu dama aka iya samun aikin ba tare da an takura ma ba to mu wannan demokradiya gaskiya yadda muka taso muka gani mun yi marhaba kuma mun ji dadin kasancewar samun demokradiya da bamu zo a cikin wancan hali na baya ba bamu zo a cikin wancan hali na baya ba yanzu dole mai ainihin godiya akan samun da demokradiya wannan shine abin da zan iya
to wannan karatu da kake yin nan kai kake biya ma kanka
gaskiya ni nake biya ma kaina a wannan sana'a ta na jarida a ciki nake samun abin da nake tallafawa wajen biyan kudin makaranta wajen duka dai abin da ya kamata duka ni nake yi kuma ni na nemi admission da kaina naje na registration da komai da komai har a kawo yanzu ina 300 level wanda insha Allah ina kokarin gama shekara mai zuwa
to Jamilu barin ji daga gare ka kai kuma kai karatu kuwa
a gaskiya ba ya makaranta ba amma har gobe ina da burin zan shiga makaranta kuma na cigaba da inda na tsaya insha Allah
kai primary
gaskiya ban yi ba
a to da yanzu a shekarunka 26 yaushe har ka je makaranta
eh sosai ina da wannan burin insha Allah
za ka shiga kamar yaki da jahilci kenan
zan shiga ba ma yaki da jahilci ba ainihin makaranta nake so na shiga na shiga
zaka yi da wani dattijo da yaje aji da yana shekaru 70
in Allah ya yarda ko ina shekara 70 ne ko sai na shiga makaranta in je ina raye kuma sai na karkare gurgurun hali
to ya wannan sana'ar taka ta sai da kati take
to wannan sana'ar ta ko da ita nake taimaka ma iyali na hannu taimaka ma iyaye na da sauran ma ƴan uwa gaba daya kuma alhamdulillah gaskiya da ita nake rike dukkan ƴan uwa na da suka shafi wanda cancancin tallafa musu alhamdulillah
to ga dafi kai kai makaranta
eh na yi makaranta
primary ko secondary
eh na gama DJS 3 tun daga nan ne kuma Allah bai bani iko na ci gaba na ƙara sa makaranta na ba
to me yasa baka bi sawun Jafar ba
ni ma dai har yanzu ina da burin in ci gaba da makaranta in Allah da indai Allah ya hore mun ko yau ko gobe ko jibi duk lokacin da Allah ya kawo lokaci ina son in ci gaba da makaranta na dan ban cire abin arena ba insha Allah ina son in ci gaba
to menene ma'anar demokradiya a gare ka to a yanzu kai
gaskiya ni ma naji dadin demokradiya dan na iyayen mu suke bamu labarin wahalan da suka sha baya da kakannin mu da sauran su da wanda muka taso muka same su suke bamu wahala ba za ka samu wani a wancan lokacin mulkin na da ba za ka kafin zuwa demokradiya ba za ka samu lokacin da za ka fita ka je ka nema halak naka ba ko ya ka fita ba ma za ka samu daman da za ka yi wani magana wanda za ka faɗi yancin kanka ba gaskiya amma yanzu zuwa demokradiya mun ji dadi mutum yana faɗan abin da ya ga dama akan shugabanni da ma sauran ba shugabanni ba zai faɗi abin da yake ransa ko ba abin da za a fitowa masa gaskiya
badan ji daga gare ka Jafar ya kake ganin kamun luddayen shugabannin mu a wannan kasa yanzu wanda za a ce su ne ya kamata masu daukan nauyin al'umma
gaskiya shugabannin mu suna iya bakin kokarin su wajen ganin cewa kasa ta zauna lafiya kuma kowanne dan kasa yana na'am kuma yana jin dadin yadda mulkin kasa yake tafiya shigowar wannan gwamnati a zahirancen gaskiya wanda ake fadin cewa akwai wahala akwai wane ne mun sani cewa in dai kana motsawa kana da dan abun yi to sai dai abin da ya kasance san zuciya ya sa kai suka akan shugabannin mu amma shugabannin mu gabai daya na daya ba a takura ma ba da inda kake ba a takura ma da neman kudin ka ba ko me kake an ban masu yankan farce masu yawo sun yankan farcen su kuma da shi suke tallafa ƴan uwa da abokan arziki to wanda idan shugabannin nan misali babu adalci a zakatun su za su iya dakatar da duk wannan yawace-yawace saboda su ne da kasa ta su ce to amma ne sun sani cewa akwai talakawan su a baya ba yadda za a yi gwamnati su ce kowa dan kasa ita za ta dau nauyin ko ta ce dole sai na ciyar da shi a'a amma ta baka damar ka je in ma me za ka yi kai ka dai tsira da mutuncinka to ni shine nake ganin cewa wannan kasa shugabannin gaskiya suna kan kokari na kan cewa su ga sun saita kasa kasar mu ta Najeriya ita ma ta zamo wata kasa a cikin kasashe masu ci gaba da ganin cewa bata kasance kuma baya wajen ci gaba na al'ummar ta da kuma tattalin arzikin kasar ta ba abinda take kokari kenan
Jamilu ka yarda da abinda Jafar ya faɗa a game da adalcin shugabanni
gaskiya ba za a ce an taru gaba ɗaya an zama ɗaya ba wasansu daga cikinsu suna iya bakin ƙoƙarinsu amma wasansu kuma daga su sai iyalinsu kawai suka sani su hayo waje dai abinda za mu faɗa su ƙara dantse su haɗa kansu
ta wajen a samar da zaman lafiya kamar an duba zuwan wannan gwamnatin a gaskiya an samu sauki amma ta wani bangaren kamar aka duba aiwa musu gabas so kinga an samu sauki kamar yanzu a koma wannan sashi na Zamfara zuwa Sokoto Kaduna da sauransu so abubuwan sai yazo ya tashi so an duba dai har waje dai da saura so abinda muke ta addu'a gare su shine su kara daga dantsi kamar yanzu gwamnatin Zamfara da zai sabo gaskiya yana iya kokarin bakin kokarin sa so abinda muke ta mai addu'a shine Allah ya taimake shi dai ya dora akan inda sai a gaskiya a ci gaba da kokari kamar mu yanzu kamar bangaren mu na Sokoto gaskiya abubuwan suna zo mana sosai so abinda muke ta addu'a dai shine su dade su hada kai su riga dantsi da shi shugaban kasa ya tallafa ta wajen harkar sojoji mun muna da buƙatar gaskiya abin yana zuwa gare mu sosai
wato akwai ci gaba kenan
akwai ci gaba sosai gaskiya musamman ma zuwan wannan sabon gwamnati na Zamfara gaskiya an samu ci gaba sosai gaskiya muna mashi addu'a
to gadafi me zaka ce ne ci gaba da zaka ce ya kamata a samu ko kuma an samu a kasa a ganinka
ci gaba da aka samu a kasa gaskiya an samu ci gaba kala kala musamman ma ta bangaren tsaro gaskiya an samu ci gaba daban-daban ba ma ta bangaren tsaro kadai ba ta bangaren sauran harkoki ma dai na rayuwa gaba daya an samu tsaro da wani kashe-kashe da sata shanu da waye da waye da an samu tsaro gaskiya a kasar nan saboda sojoji suna tabukawa bakin iya kokarin su gaskiya ana yaki da yan ta'adda sosai ana kama su ana kashe su dai ana dai yi musu hukunci wanda ya dace da su ana musu gaba daya an samu ci gaba ta bangaren tsaro sosai gaskiya
kana ganin shugabanni in aka ce a kwatanta shugabanni masu adalci irin shugabannin Najeriya zaka ce suna da adalci
eh gaskiya kamar yana wannan ya jawabi ba duka ne aka taru aka zama daya ba akwai masu adalci daga cikin su gaskiya wasu kuma ba su da adalci daga su sai dangin su suka sani wasu ma ba ma su san da dangin nasu ba sun tuye su gefe daga su sai iyalin su kawai suka sani sai iyalin sun dauki ayyukan su can sun kai wasu kasashe daban suna karatu suna jin dadin su su kuma suna gida tare da family nasu iyalin su suna jin dadi sun bar talakawa suna cikin wani halin haulai shine kan magana da aji
to Jafar ba zan zo gare ka in misali aka ce kamar yadda kuke cewa akwai alamun adalci ga shugabanni to wani zai yi mamakin me zai sa wani ma ya bar jihar sai zo wata jiha neman abin shi
gaskiya ne kamar yadda ya kasance iya adalcin da shugabanni za su yi tunda dai kasa ta baka dama tsarin mulki na kasa ya baka dama ka bar kasarka ko kuma ka bar state naka jihar ka ka je wani wajen ka nema to komai adalcin shugabanni a kasarka kana da yancin da zaka ga eh ba zaka zauna a kasar nan ba saboda duk wanda ya kasance dan Najeriya ne mutumin Kano zai iya furaujin da Lagos gidan shi ne zai iya barin Kano ya je Lagos inda dai demokradiya muke to ba rashin adalci shugabanni bane zai sa mutum ya bar state nashi ya je wani waje neman arzikin shi neman kudin shi ina ganin wannan dama ce da aka bayar ka bar kasarka ka je wani wajen ka ga inda ya dace ka yi a can kai da gaje can shi ma wani kasarka kuma yake son ya je wannan ba wai adalci ne babu a can kasar shi ba kawai dama ce da aka ba kowa ka yawo duk inda yake idan inda kake inda a Najeriya kake ko ina gida ne a tare da kai to shi yasa ni nake ganin shugabannin mu kaman a baya da aka fara cece ku can ko raba kasa da shauransu wasu daga cikin su sun tashi tsaye akan cewa ba a yarda a raba kasa ba sakamakon sun riga sun sani cewa kasa daya ce
to yanzu sai tattaunawar ta da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da mai yin fashin baki Dr. Abubakar Umar Kari malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewa dan adam ga yanda tattaunawar su ta kasance
ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara ne mulkin demokradiyya a Najeriya ta cika shekaru 20 daidai masu nazari a al'amuran yau da kullun suna cewa demokradiyya mulki ne na mutane domin mutane kuma daga mutane a yau ina tare da ƙwararru guda biyu akwai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ƙwararre ne shi a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa waɗanda aka fi sani da constitutional lawyers da masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari da farko bari mu fara da kai Dr. Kari me zaka ce shine nasara yanzu ne a shekaru 20 na demokradiya a Najeriya nan
ni zan dan bambanta
daga sauran masu tunanin cewa idan an ce nasarar demokradiya shine roman demokradiya wato irin ayyukan da gwamnati ko kuma ta kasa yi na biya bukatun al'umma mu aikin yanci a siyasa mun yi kinin cewa demokradiya an gina ta ne akan manyan ginshikai guda hudu na farko akwai yanci akwai zaɓi akwai bin tsarin doka da kuma zabe to duka ɗaya bayan ɗaya an samu manya-manyan nasarori a duka waɗannan fannoni alal misali ita demokradiya tana tafiya ne da zabe wato a ba wa 'yan ƙasa zaɓin zaɓen makansu abin da suke so musamman ma zaɓen makansu irin tsari na gwamnati da suke so da shugabanni da suke so da manufofin gwamnati da suke so to a cikin shekaru 20 ɗin nan an yi zaɓe ɗaya bayan ɗaya har guda shida kuma an sakar wa 'yan Najeriya mara su zaɓi irin mutanen da suke so sa'annan a matakai daban-daban na gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi kananan hukumomi an yi zaɓuɓɓuka an samu nasara a wasu lokutan an kayar da gwamnatoci an kayar da gwamnoni an kayar da sanatoci to saboda haka idan aka kwatanta a mizani sai a ga cewa an samu gagarumin nasara ta wannan fanni na zaɓe yawwa idan kuma aka yi maganar 'yancin takarawa wanda shi ne ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan demokuraɗiyya a nan ɗin ma an samu nasara tunda yanzu 'yan Najeriya an saka musu mara su taka rawa cikin harkokin siyasar Najeriya su kafa jam'iyyu muna da jam'iyyu har kusan 90 fiye ma da haka sa'annan mutane suna iya tsayawa takara akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacin lokacin soja suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so sa'annan akwai abubuwa da dama da za a bada misali duka waɗanda suke nuna cewa da gaske 'yan Najeriya suna da 'yancin takarawa sa'annan kuma idan aka yi maganar bin tsarin doka daga 1999 zuwa yanzu Najeriya tana amfani da tsarin mulki nan shi ya fayyace ayyuka a matakai daban-daban na gwamnati da kuma jami'an gwamnati da kuma shari'a sa'annan kuma shi kan tsarin mulkin an tsara shi ta yadda daga lokaci zuwa lokaci idan akwai dama za a rike masa gyara ana masa kwaskwarima kuma hakan yana faruwa to saboda haka idan dai muke amfani muka duba batun a kimiyyance sai muka cewa an samu manyan nasarori ba wai ina nufin cewa ba a samu matsaloli ba a'a an samu matsaloli da dama kusan ma za a iya cewa 'yan Najeriya sun yi fatan cewa za mu wuce matakin da muke fiye da na yanzu to amma kuma idan an sa a faifai gaskiya akwai nasarori da aka samu
to bari zo wajen barista mai nasara Kogo Ibrahim shin demokradiyyar Najeriya tana bin tsari yadda ya dace na farko wato duk tafiya wadda take tun farko an daɗe ana kungurkukun baya aka samu ta miƙe to na farko sai a yi nuna murna akan wannan miƙewa idan kin tuna jamhuriya ta farko duka shekara 6 ta yi da wata 3 aka kama da ita daga nan aka samu shekara 13 kamar aka zo jamhuriya ta biyu ɗin nan kuma duka shekara 4 ne ta yi da wata 3 ita ma aka bar da ita jamhuriya ta 3 shine aka yi ta a yi gaba a yi baya har zaɓuɓɓuka aka yi tun daga ƙasa har zuwa sama na shugaban ƙasa kawai ya rage aka dakile zaɓen jamhuriya ba ta tabbata ba sai dai a rubuce kawai a ce an yi jamhuriya ta 3 to aka zo shi ma aka samu kusan shekara 15 sannan aka zo jamhuriya ta 4 to a ta hudun nan muka samu shekara 20 to kin ga dadewar wanda aka yi na shekara 20 din nan shi kan shi na daya ci gaba ne da aka samu na biyu kuma kisan sashi na 14 suke sashi na daya shine bayani na tsarin mulkin Najeriya cewa demokradiya ita ce kashin bayan ci gaban al'umma ita ce tsarin gwamnatin da zamu to wannan yayi daidai da tsarin da manyan kasashen duniya duka suke bi dan da yawa suna bin tsari ne na demokradiya to shigan mu cikin mun yadda muna demokradiya har mun da mu shekarun nan ya sa muka samu abubuwan ci gaba da dama na daya dai kamin demokradiyyar nan shugabannin mu duk manyan shugabannin mu ba ma a barin su ziyarci manyan kasashen duniya
duniya saboda mun zama wata kasa ce da ake kyama to saboda haka aka cire wannan hijabi na kyama manyan shugabannin mu suna zuwa kasashe daban-daban har ya kai ga lokacin shugaba Olusegun Obasanjo har aka ce an yafe mana ma duk bashin da ake bin mu to kin ga wannan ci gaban to bayan nan kuma an zo an samu wani ci gaba wanda yake gagarumi idan kika dauka daga cikin shekara 20 din nan an samu halastattun zababbin shugabanni waɗanda talaka shi jajjabin kura'a ya zabe su zabin talaka ne zabin mafi rinjayen ƴan Najeriya ne an samu shugabanni kusan guda 5 an samu gwamnati kusan mutum 150 an samu ƴan majalisa a tarihin Najeriya kusan Dubai an samu ƴan majalisa jaha Dubai an samu komishinoni dubban mutane an samu ministoci ɗaruruwan mutane to kinga ko a nan wurin ya kasance talakawa ko kuma masu farar hula sune waɗanda suke a ragaman shugabancin ƙasar nan sannan bayan nan kuma an samu haɗin kai da kasashen duniya ta yanda yake duka shugabannin nan da suka hau an bude musu kofofin kasashen duniya sun tafi sun kai ziyara wurare daban-daban an sassanya hannu ta yanda yake kamin a kai fara demokradiyyar nan yanda darajar kudin mu ya lalace yanzu an samu saiko kudin mu ya samu karin daraja an samu karfi na kayan da ake siye daga Najeriya waɗanda muke fidawa domin mu samu kudin shiga bayan nan kuma an samu ci gaba sosai ta gine-ginen jami'o'i da aka yi da dama da gine-gine da aka yi na filayen jiragen sama da gine-gine da aka yi na hanyoyin jiragen ƙasa da gine-gine da aka yi na tushoshin jiragen ruwa da ƙarin ƙarfin wutar lantarki da aka samu da ƙarin tattalin arziki ta yanda yake abubuwa da yawa da da ba mu iya ma ko fita da su mu kwamtan ƙasashen mu yanzu ƙasashen duniya na jinkirin dan jiran abubuwan da za mu fita daga Najeriya domin su siya kin ga arziki ya ƙara inganta an samu yalwata abubuwa kuma komai ko ba komai bama yancin dan adam na ka fito ka fadi ka bi na domin kamin demokradiyyar nan idan kika tuna a baya da yawa mutane sun tafi gudun hijira saboda duk idan ka fito ka fodi wani abu wanda zai soki gwamnati kama ka zai musamman yan kungiyar fafutukan yancin demokradiyyar nan da ake kira Nadeko lokacin kusan duk yawan su sun fita sun gudu waje to saboda haka demokradiyya ta kawo mana ci gaba sosai ta kawo yawan banzuwa arziki na mutane daban-daban da suke rike da mukamai daban-daban sannan kuma ta sanya kasashen duniya sun rungume mu a matsayin shakiki dan uwa da makon abin kyama da da ake gudunmu
to duk kun yi bayani na ba kowanne al'umma zabi da yanci shine ginshikin abin da demokradiyya ya kunsa Dr. Abubakar Kari ba ka ganin yanci da ake da shi a harkar demokradiyya ce ta kawo mu cikin waɗansu halayen kalubale da muke fuskanta a yanzu
eto shi tafarkin demokradiyya da mun dole za a samu tuntube ana samu miskiloli musamman ma a mu kasashe masu tasowa wanda demokradiyyar sannan a hankali ce za ta kafu wato ita demokradiyyar kanta wata al'ada ce tana bin jiki ne tana bin jini ne sannan a hankali take wanzuwa ta shiga cikin tunanin al'umma sa'an nan su rika nuna ta a fili bisa abubuwan da suke yi to saboda haka idan an samu miskiloli ba wani abu mamaki har inda ma demokradiyya ta kafa kai kwari akan samu matsaloli daga lokaci zuwa lokaci kuma daman halayyar dan adam ne wani lokaci sai amfani da yancin da yake da shi ya matsa wani kowace mutunci wani ko kuma ya shiga hurumin wani to amma duk da haka ni ina ganin cewa alkairin da demokradiyya ta kawo game da yanci a zahiri yake kuma ya ninnin karshen alkairinsa
to bari da dawo ga barista yanzu kaga an yi shekara hudu na mulkin shugaba Muhammadu Buhari na yanzu ne ya shiga zan ce zamani na mulkinsa na biyu
na
alal misali yanzu in wani abu ya sa muka ce bari mu shiga zuciyar yanzu shugaba Buhari kana ganin me zaka ce yake yawo a dorin zuciyarsa yanzu a yadda zai iya bi ya shawo kan kalubalen da muke da su kama daga tsaro da tattalin arzikin kasa
to Hafiz ina ga tambayar da yayi da zamu
ma ba ni wato ce wani makon kenan
sai in Allah ya yarda
to kenan to naga kamar kina da rabo wasu sakonni a hannun
ki eh kana wani sako na Shehu Adamu Jau inda yace amsar wannan tambaya kai tsaye shine eh kuma a'a domin dai mun ga tsarin ƙuri'un talakawa a wasu jihohi inda aka kayar da jam'iyya mai mulki a yayin da kuma a wasu jihohin an yi amfani da karfin mulki wajen hana ƙuri'un talakawan yin tasiri ina ga dai magana in
conclusive sai da mutane da yawa sun ce ba su gane wannan inconclusive din ba
kuma sauraro insha Allah sai mun da muku wani sati a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa muke sallama da ku